Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya. Ibrahim Ka Almusi Garba ne tare da Hanifa Kabulita da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin yau Alhamis 13 ga watan Janairu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Hanifa da kanin labarai.
Kwamitin Majalisar Wakilan Amurka mai binciken boren da aka je aka yi a ginin Majalisar Dokokin Tarayyar Kasar ta Capital a jiya Laraba ya buƙaci ya yi wani zaman amsa tambayoyi da kuma samun bayanai daga shugaban masu rinjaye. 'Yan Majalisar Dokokin Amurka daga dukkan jam'iyyun biyu sun aika wata wasiƙa wa shugaban Kwamitin Ƙasa da Ƙasa na Wasannin Olympics Thomas Bach. Alƙalan kotun kolin Indiya sun ce za su kaddamar da wani bincike game da barazana da wasu 'yan Hindu masu tsatsauran ra'ayi suke wa musulmi tsiraro a jihar ta Uttarakhand da ke yankin arewacin ƙasar.
To, kanin labarin kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya, za a ji wani rahoto kan ɗage hannun da Najeriya ta yi wa kafar Twitter.
Najeriya ta sake cin nasara domin yanzu Twitter ta zo ta bude ofis a ƙasar nan, tana bin haraji a ƙasar nan. To, dole kuma za ta bi dokokin ƙasar nan kuma ta martaba ƙasar nan.
Za a ji wani rahoto kuma kan jinajinar da aka yi tsakanin 'yan ta'addan daji da kuma 'yan ƙungiyar sintiri a jihar Taraban Najeriya.
Gaskiya dai ga wagi har yanzu ana ajeji wanda ba ɗauko su ba, kuma jiya an kawo gawa biyu wani janaidan su, yanzu ma an kawo gawa biyu da yamman nan.
Sannan za mu garzaya a ƙasar Kamaru mu ji inda aka kwana a gasar cin kofin Afirka kamar kowace ranar Alhamis. Yau ma za a ji shirin domin iyali wanda Alheri Grace Abdu ke gabatarwa. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labarin duniya. Kwamitin Majalisar Wakilan Amurka mai binciken boren da aka je aka yi a ginin Majalisar Dokokin Tarayyar Ƙasar ta Capital a jiya Laraba ya buƙaci ya yi wani zama amsa tambayoyi da kuma samun bayanai daga shugaban marasa rinjaye Kevin McCarthy. Hakan yana nufin kamar kwamitin yana karkata bincikensa zuwa babban aminin tsohon shugaban Trump a majalisar. Dan majalisa Benny Thompson na jam'iyyar Democrat, wanda shine jagoran kwamitin binciken, ya buƙaci McCarthy ya bada bayanai ga kwamitin mai wakilai tara game da wannan tarzoma da aka yi a watan Janairun bara da kuma maganganun da ya yi da tsohon shugaban ma'aikatar fadar White House Mark Meadows a wasu 'yan kwanaki kafin a kai wannan hari a majalisar. Ya kuma zama wajibi mu san yadda aka kitsa shirin shugaban na harin 6 ga watan Janairu har ya zuwa ga yunkurin da aka yi na canza sakamakon zaben a lafazin Thompson cikin wasiƙar da ya aiki. A halin da ake ciki kuma, 'yan majalisar dokokin Amurka daga duka jam'iyyun biyu sun aika wata wasiƙa wa shugaban kwamitin ƙasa da ƙasa na wasannin Olympics Thomas Bach, inda suke neman ba'asi game da alaƙar kwamitin da wasu kamfanonin ƙasar sun guda biyu waɗanda ke amfani da audukar da ake samowa daga lardin Xinjiang na Sin ɗin wajen yin kayan wasanni. Ana zargin Sin da aikata kisan kiyashi da tursasa yin aikin wahala ga musulmi 'yan ƙabilar Uyghur da suka fi yawa a wannan lardin, amma Sin ta musanta hakan. Wasiƙar ta ce audugar da ta fito daga lardin Xinjiang na da nasaba da aikin tilas da kuma zaluncin da ake tafkawa a fakaice a lardin, in ji wannan wasiƙa. Akwai damuwa game da yiwuwar jami'an Olympics ko wasu da ke halartar wannan wasannin Olympics ɗin na wannan shekara ta 2022 su sanya kayan da aka kazanta da aikin tilas, kamar yadda babbar hukumar Majalisar Dokokin kan al'amuran sun ta rubuta a cikin wasiƙar. Labaran suna zuwar muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Alƙalan kotun kolin Indiya sun ce za su kaddamar da wani bincike game da barazanar da wasu 'yan Hindu masu tsatsauran ra'ayi ke yi wa musulmi tsiraro a jihar ta Uttarakhand da ke yankin arewacin ƙasar. An ba da wannan sanarwa ce bayan da wani alkalin kotun kolin wanda ya yi murabus ya shigar da koke inda ya buƙaci da a gurfanar da akasarin shugabannin mabiya addinin Hindu waɗanda ake zargi da yi wa musulmi kisan kiyashi. An ce an yi waɗannan kalaman janyo tashin hankali ne a wani gangamin 'yan addinin Hindu da aka gudanar cikin watan jiya a lardin na Uttarakhand.
An jima kaɗan Hanifa za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan, bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda shugaba Muhammadu Buhari ya kawo ƙarshen dakatarwar da gwamnatinsa ta yi ma kamfanin sada zumunta na Twitter bayan cika wasu sharuɗa da gwamnatin Najeriya ta gindaya masa. Daga Abuja ga Madina Dauda.
Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya amince da ɗaga takunkumin ne bayan shawarar da shugaban kwamiti na musamman da gwamnati ta naɗa, Kashifu Inuwa Abdullahi, ya bayar. Wannan ci gaban yana nufin yawancin 'yan Najeriya na iya dawowa da amfani da dandalin sada zumunta na Twitter bayan watanni 7 da rufe shi. Bincike ya nuna cewa kamfanin Twitter ya cika sharuɗa da gwamnati ta gindaya masa, wanda ya haɗa da buɗe ofishinsu a Najeriya a ƙarƙashin wakili da zai gudanar da ayyukansu, yin rajista da hukumar harkokin kasuwanci wato CAC, samun lasisin hukumar watsa labarai ta ƙasa da biyan haraji. Ba a yadda Twitter yayi katsalandan a harkar tsaron ƙasa ta watsa labaran ƙarya ko cin zarafi ba. Ministan watsa labarai da al'adu Lai Muhammad ya yi tsokaci.
Yes, what we are saying is that all platforms, all platforms, you must register in Nigeria. You must be a corporate entity. In addition to be able to regulate them, they are making billions of naira out of this country. They are not paying tax. That can't be allowed to go on.
Anan Lai Muhammad yana cewa Twitter yana tara makudan kudade daga Najeriya ba tare da goyen bayan doka ko bin dokokin kasar ba. An yi hasashe cewa 'yan Najeriya sun yi hasarar sama da naira biliyan 6 a watanni 7 da aka haramta amfani da shi a kasar. Shi ma masanin tattalin arziki Abubakar Ali ya nazari akan batun, yana cewa
ya kara bunƙasa tattalin arzikin kasar nan, saboda haka an ci nasara. Najeriya ta sake cin nasara domin yanzu Twitter ta zo ta bude ofis a ƙasar nan, tana bin haraji a ƙasar nan, to dole kuma za ta bi dokokin ƙasar nan kuma ta martaba ƙasar nan yadda yake. Ba za ta ringa barin dandalinta ba a ringa amfani da shi wajen abin da zai kawo ƙasar nan zagon ƙasa.
A lokacin da yake tofa albarkacin bakinsa, masanin harkokin sadarwa kuma mai amfani da dandalin Twitter Awala Abdullahi ya yaba da wannan nasara da aka yi.
Ina mai godiya ga Allah madaukakin sarki da ya sa muna ɗaya daga cikin waɗanda suka wayi gari yau akwai wata hanya ta sadarwa da ake kira Twitter. Ina ma shugaban ƙasa godiya ko da ya ma sa takunkumin tukunna, saboda duk abin da ake wa lafiya kuma da zaman lafiya ake ma. To idan kuma ainihin duk abin da zai haifar mana da rashin zaman lafiya gwamnati ta dau mataki a kai, to sai dai mu taimaka mata a matsayinmu na 'yan ƙasa masu kishin ƙasa. Sannan kuma daga takunkumin da yayi, hakan ya kyauta domin har ga Allah ta hanyar wannan sadarwan ana samun mutane da yawa suna faɗakar da mutane akan abubuwa da dama na kasuwanci, na kuma yadda ake kasuwanci, kuma ana samun hanya da ake yin talla wajen ake samun wani abin shigowa na kuɗi.
A lokacin warware wannan takaddama, alamu sun nuna cewa gwamnati na haramun yi wa dokar hukumar watsa labarai ta ƙasa NBC kwaskwari ma za ta hada da Facebook, Instagram, WhatsApp da sauran kafafen sada zumunta. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka na birnin Washington DC ga Hanifa da kashi na biyu na labaran duniya.
Ƙungiyoyin 'yan ƙabilar Yazidi da masu fafutuka suna maraba da shawarar baya-bayan nan da Faransa da ƙasar Sweden suka yanke ta kafa wata tawagar bincike ta haɗin gwiwa da za su taimaka wajen gurfanar da tsofaffin sojojin ƙungiyar ISIS waɗanda suka gallaza wa mabiya tsirarin addinai a Siriya da Iraq. Ƙasashen yamman biyu sun haɗa wata tawagar bincike ta haɗin gwiwa a makon da ya gabata domin duba gallazawar da aka yi wa ɗan adam da kuma yaƙi da Yazidawa da sojojin ƙasashen waje masu alaƙa da ISIS suka yi lokacin da ƙungiyar marasa tausayi ta yi mulki a wasu sassan Siriya da Iraq ɗin. Ƙoƙarin da Faransa da Sweden ke yi a ɓangaren binciken na samun kulawar hukumar kula da shari'ar manyan laifuka ta Tarayyar Turai. A jiya Laraba, sashin Baitul Malin Amurka ya sanya takunkumi ga wasu 'yan kasar Koriya ta Arewa da ake zargin suke da alhakin samar da kayayyakin makamin hallaka dimbin mutane na Pyongyang da kuma shirin makami mai linzami. Takunkumin ya biyo bayan harba makamai masu linzami guda 6 tun a watan Satumban da ya gabata. Nufin Koriya ta Arewan shine ci gaba da amfani da wasu da ke kasashen waje don su taimaka mata wajen samar da makamai. Bisa bayanan Brian Nelson, jami'in sashin Baitul Malin mai kula da harkokin ta'addanci da bayanan kuɗi, ya ƙara da cewa harba makamai na baya-bayan nan da Koriya ta Arewar ta yi ya nuna shaidar cewa ta ci gaba da haramtacciyar shirinta duk da kiraye-kirayen da al'ummar duniya suka yi na diflomasiya da kuma hana makaman nukiliya.
To, a gaida Hanifa da ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu kawo muku rahotonmu na biyu wanda zai sake kai mu Najeriya, inda aka yi gumuruzu tsakanin wasu 'yan ta'addan daji da wata kungiyar 'yan sintiri a jihar Taraba, inda duka bangarorin biyu suka yi asarar rayuka. Muhammad Nasir, gare ka.
Wani wadda bai so a ambaci sunansa ba, kuma yana ɗaya daga cikin wadda lamarin ya ritsa da su, ya ko yi mana bayani kan yadda lamarin ya auku.
Gaskiya dai ga waki har yanzu ana ajeji wanda ba ɗauko su ba, kuma jiya an kawo gawa biyu na Janaida, yanzu ma an kawo gawa biyu da yamman nan, ba ma kai su makabarta bai gobe da safin Allah yadda. Domin haka muna kuka kai kokin ma gwamnan jihar Taraba da manyan jami'an tsaro jihar Taraba a taimaka mana da jami'an tsaro, don Allah, don Annabi, ana gudu, wasu na ta kaura saboda suna kiyaye madukiyoyinsu. Ni ga nawa ne ba na ji bane, ni ma da kan na sha jiya.
To, ko menene ma manya a jihar Taraba za su ce akan yadda matsalar rashin tsaron yayi wa jihar Katutu? Tambayar kenan da na yi wa ambasada Hassan Jika Ardo, ɗaya daga cikin dattawa a jihar Taraba, wanda ya ce
a inganta harkar tsaro. Duk wani ci gaba da kike so ka kawo sai akwai hotuna wanda za ka fara din nan, sai suna raye da za su amara da abin da kike so ka yi din nan. To, kuɗaɗen nan da ake wancewa a tashi da su, ba wa jami'an tsaro a inganta, a sayo musu kayayyakin aiki, a sayo musu motoci, a tallafa musu. Wannan shi ɗaya zai kawo mana zaman lafiya. Kuma a haɗa kai da talaka da jami'an tsaron da hukuma, ma'aikatan gwamnati, kowa a haɗa kai akan wannan. Babu magana addini ko kabila ko yanki, wannan kai zai kawo mana zaman lafiya.
Su ma a nasu ɓangaren, rundunar 'yan sandan jihar Taraba ta bakin kakakin rundunar DSP Usman Abdullahi cewa ya yi lalle lamarin ya auku.
Lalle an sami artabo ko kuma in ce taro mu gama tsakanin kungiyan 'yan banga wadda suka fita samami neman wa'annan bayan Allah barayin jaji ko mu ce masu garkuwa da mutane. Aka sami musayan wuta tsakanin su 'yan bangan da masu garkuwa da mutane, inda har 'yan banga biyu Allah ya kaddari karɓar rayuwarsu a wannan jejin, da kuma ɗaya wadda aka ji mai ciwo hannu. Haka kuma ɓangaren su ma 'yan garkuwa da mutane ko in ce kidnapper ɗin su ma gaskiya an raunta su, kuma an samu daman kashe wasu. Wasu kuma sun tafi da runkan bindigogi a jikinsu.
Wannan al'amarin rashin tsaron dai ya yi kamari a jihar Taraba. Salisu Muhammad Garba, muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
To, a gaida Salisu Muhammad Garba da wannan rahoton. Daga Najeriya kuma bari mu kada a kasar Kamaru, mu ji inda aka kwana game da gasar cin kofin Afirka. Muhammad Bashir Ladan, gare ka.
Gasar ƙwallon ƙafa na cin kofin Afirka ta wannan shekarar ta sake fuskantar wani yanayi na daban a ranar Laraba a karawar da aka yi tsakanin Tunisia da Mali. Yayin da Mali ke kan gaba da ci ɗaya mai ban haushi, alƙalin wasan Jenny Sikazwe ɗan ƙasar Zambia ya hura ƙarshen wasa a karon farko a minti na 85. Da ya fuskanci fushi da rashin imani na 'yan wasa da ma'aikatan Tunisia, sai ya gane kuskurensa, kuma cikin sauri ya ce a ci gaba da wasan. Amma abin da zai iya zama kuskure mai sauki ya ci gaba. A minti na 89 da daƙiƙa 45 ne ya busa ƙarshen wasan. Rashin fahimta ga kowa da kowa shine an samu canje-canje tara. Bugun penalty biyu, rauni, jankati ko hutu mai sanyi a rabin lokaci na biyu. Kocin Tunisia Mandir Ekibayar bai boye ɓacin ransa ba. Ya kuma yi kira da a tuntuɓi hukumar alƙalan wasan domin gane gaskiyar lamari. Hakan bai yiwu ba. wanda jami'an tsaron filin wasan suka tilasta musu barin filin. Daga bisani, alƙalan wasan sun dawo filin wasa domin ci gaba da abuga sauran mintuna uku na ƙarin lokaci a hukuncin da CAF ta yanke, amma 'yan wasan Tunisia sun ki komawa filin wasa. A cewar wasu 'yan jarida, 'yan wasan Tunisia sun riga sun shiga motar su, suna shirye da su bar filin wasan. Shi kuwa kocin na Mali yana tsakiyar taron manema labarai ne aka sanar da shi matakin ci gaba da wasa. Muhammad Bashir Ladan, VOA Hausa, daga birnin Yaounde a kasar Kamaru.
A gaida Muhammad, idan an bi mu zuwa shirin hantsi, za a ji kacaniyar da ake game da makomar kasar Mali.
Tunda za a samu raunin dangantaka ko hudda tsakanin sojojin kasashen ko jami'an tsaron kasashen da su jami'an tsaro na Mali da su sauran na mambobi na ECOWAS musamman na jamhuriyar Nijar da na Burkina Faso, kuma su wannan sojoji na haya na Rasha da suka zo su kasashen waɗannan makwauta ba su amince ba da su a matsayin su na abokan hudda, to za a samu matsala.
Editan jaridar Lebanon Jami'i a cibiyar nazari da bincike ta Norbert Zongo Musa Aksar na cewa shugabannin kasashen sai dawo ba su yi la'akari da abin da zai biyo baya ba kafin yanke hukunci akan kasar Mali.
Tunda yawan sojin Niger suka kori 'yan ta'adda, to da yake an tuhe iyaka tsakaninmu da Mali, to ba su da incin su je su shiga kilomita 50.
To sai a bi mu a shirin hantsi a ji cikakken rahoton. Kada fa a manta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka, baro ki ka ton ka huiba ku jama ha tambaya ni keda, ku jama ha tambaya ni keda.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba alheri. Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Batu na ƙarshe da muka yi makala a kai a shekarar da ta gabata shine matsalar mace-macen aure a arewacin Najeriya. Muka kuma gayyaci ƙwararru domin neman hanyar shawo kan matsalar. A bana, shirin zai fara tashi a jamhuriyar Niger, inda wani rahoton kungiyar addinin Islama mai kula da shiga tsakanin ma'aurata ya nuna cewa an fuskanci mutuwa aure sama da 3,000 a shekarar da ta gabata a birnin Yamai kawai. Lamarin da ke ƙara nuna yadda wannan matsala ke ta'azzara a kowace shekara, duk da faɗakarwa da jan hankulan da shugabannin addinai ke yi wa jama'a kan mahimmancin igiya aure. Kafin hada kan masu ruwa da tsaki domin neman sanin sababbin wannan lamari da kuma hanyar magance ta, wakilin mu a birnin Yamai Sulaiman Muni Barma ya yi nazarin lamarin, ga kuma rahoto na musamman da ya hada mana.
Shekaru sama da 40 da kungiyar addinin Islama ta IN ke gudanar da ayyukan sulhunta ma'aurata a nan jamhuriyar Nijar da izinin hukuma, inda sau tari akan samun nasarar kashe wutar rikici a tsakanin mata da mazajensu, yayin da wani zubin abin ke citura. Wannan yasa a kowace shekara kungiyar ke fitar da rahoto da nufin jan hankalin al'umma don ganin watakila a canza halaye. Sai dai da alama har yanzu an kasa koyon darussa daga abubuwan da ke wakana, kamar yadda za a iya fahimta daga alƙaluman mace-macen aure a rahoton kungiyar na shekarar 2021. Ustaz Moha Halil Danyaro, mamba ne a kwamitin gudanarwar kungiyar Association Islamic di Niger.
Duk shekarun da su wuce baya muka samu 900, 700, saboda ana yi ana ragewa, amma daga ranar 1 Janairu na shekarar nan da ta wuce zuwa 31 a watan Disamba nan da ya kare shekaran jiya, 388 yayi yawa. Duka wannan a wajenmu ne kadai Association Islamic, kungiyar addinin Musulunci, banda wanda ke mutuwa a wurin 'yan sanda, wanda ke mutuwa a kotu, wanda dai wurare da dama, ko kuma su a gidajensu. Wannan aurenmu ne kadai. Kenan da za a samu ayyukan a gama da waɗanda suke faruwa a wurare, sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Rashin mutunta wasu muhimman ka'idodin hada aure da na tsarin zamantakewar ma'aurata na daga cikin abubuwan da suka hada haddasa wannan matsala.
Abin da ke kawo mutuwa aure wanda mu muka gane wajenmu wai mahi yawa. Na farko dai su samari da suke zuwa mijini da ta wurin samartaka ko je zawarci yakan zamanto makareci game da wannan da yake so. Kuma ita wanda ake so budurwa ce ko bazawara ce ita kuma yake kasancewa ta je da wani guri ba gurin zama aure ba tana da wani guri na daban. To duk wanda ya zo saboda wani abu bai samu abin nan ba to zama yayuya. Na da ko suka ce suka zo mai yawa na gabanmu aure ne suke so mace ce namiji soyayya ce wannan suna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko akwai ko babu akan zama. Mutane suna wasa da aure rashin sanin muhimmanci tabbaci ya kawo haka.
Shin su wane ne suka fi tambayar a kashe auren tsakanin maza da mata?
Suka fi kawo kara wajenmu mata ne saboda mace ita ta fi cutuwa ita take gidanka kana ci da ta kana sha da ta ka mata tufa ba ta lafiya kai mata magani duka irin alƙawullin da aka daukan maka wajen daura aure idan wakilanka suka zo za a gaya musu to da ci da sha sai zamanto an samu gashi a nan wurin ko kuma bugu ko zagi ko wulakanci da rashin girmamawa duka mafi yawa wannan yake fitowa wajenmu daga maza. Su kuma wajensu su mata su ma suna da nasu lahika.
Sakacin iyaye akan batun tarbiyya na daga cikin dalilan da suka haɗu da kwaɗayin abin duniya wajen ragewa aure tsawon rai, in ji wani magidanci Ibrahim Kantama mai lakanin bayayi mazaunin birnin Yamai.
Yarinya tana son mutum so tsakani da Allah. Duk da aka yi kuskure wani ya ganta mai hali wanda ya ɗara ka hali ya zo ya ba uwanta kuɗi ya gaida su da ya zo bakin ƙofar gida da mota ya gaida su ya ba su dukiya. To ina mai tabbatar maka da cewa wannan yaron shi mai kuɗin nan shi za a aura. To kaga ko ita da batta so ya za a yi a zamanin lafiya ba zai yi ba. Dama auren ba tubalin kirki bane tubali ne na toka. Dole an ansa watsa mishi ruwa narki.
Wayar telefon dake daya daga cikin abubuwan da zamani ya shigo da su a cikin al'ummar mu ta yau na daga cikin dalilan da aka gano a matsayin masababin tsinkewar igiyar aure a halin yanzu. Har ila yau ga Ustaz Muha Halil.
In aka ce maka aure 20 sun rabu zaka tada 18 17 duka waya ne ta kawo haka. Da haka mu a matsayinmu na almajiri na addinin musulunci kullun gargadin da muke yi ma maza su yi nisa da wayoyin matansu su kuma mata su yi nisa da wayoyin mazansu a zamana lafiya. Bincike baya da kyau. In ta salo an asha Allah yake cewa in kuna binciken wasu abubuwa zai zo ya same ku bacin rai. To duk namijin da zai zama yana binciken wayan matar shi ko tana binciken na namijinta ka tabbata ka ba su dan lokaci ka za ga an samu matsala ba ta kalanna ba.
Aji a kishi a gani a ki gani wata turba ce da mutan dauri ke dora kansu akan ta wajen girka gida a can baya. Sai dai a yau wannan abun ya kau mafari kenan aka shiga wannan hali, in ji Asumana na Alhaji Ibrahim shi ma wani magidanci dake birnin Yamai.
An mai dama hankuri na akai amma wani su kuma sun kan hakuri su cin more abin su insha Allah. Dama ko halshe da hakuri ana tare ana saba mu juna amma kuma ana tare ko da yushe ko wannan ba kamata shi zan wa'azi gare mu.
Dalilan mutuwar aure a wannan zamani suna da dimbin yawa. Wata maganar sai dai a yi ta a kunshe. Ga abinda wata matar da aurenta ya mutu bayan ta gaci ta halin mai gidanta ta bayyana min ko da yake ta buƙaci in boye sunanta.
Amina ne da shi dai za a iya cewa shekara 6 muka yi aure ne. Amma duka cikin waɗannan shekaru 6 arman wata 4 nayi. Na ce arman wata 4 kamar wata 4 dai ni da shi haka muka samna. Kuma yayi bulaguro ya tanyi shekara 1 haka ko shekara 2 sannan ya zo ganin gida. Kuma sai ya bar ni tare da dangin shi kamar cikin gidansu nake rayuwa tare da mahaifansa. Da farko na so sosai a ce kaman ya bar aikin shi na can ya komo nan ya nemi wani aikin yi haka din kuma bai yi ba. To la'akari da cewa matsaloli dai ba za su kare ba ga matsalar rashin ciyarwa yanda ya kamata kuma ga matsalar ma'aifin shi kuma ga matsalar ita kankanta ma'aifiyar da za a yi shi da dai sauran matsaloli tunda aka ce kana tare da dangin miji kuma cikin gida guda ga kanne da sauransu sai a hankali. Wannan yana ɗaya daga cikin matsalolin da ya sa ni arman nawa ya rabu.
A ka'ida dukkan yaran da shekarunsu suka gaza da 7 kan zama a hannun mahaifiyarsu idan auren iyayensu ya rabu, yayin da kuma ya zama dole mahaifinsu ya ɗauki ɗawainiyarsu. Amma kuma akasari ba a mutunta wannan tsari, misalin halin da wannan mata ke ciki a yanzu haka.
Yara kuma ni nake rike da su. saboda tun bayan rabuwan ma zuwa yanzu bai taba ba kirana. Ina tambaya da yara usu guda, ni kuma ta bangare na ban taba tuntubar shi ma da sunan yaran ko su guda. Bai san suna lahiya ba, bai san sun ci ba, bai san ba su ci ba ba, balle kuma a ci wani zancen tuha da sauransu.
Da take bayyana matsayinta dangane da wannan al'amari, Hajiya Halima Sarmai ta kungiyar kare haƙƙin mata da yara ƙanana SOS Fev ta nuna damuwa a game da girman matsalar mutuwar aure a yau a Niger.
Manya latizawa, malumai, masu garuruwa, masu ƙasa a tashi a diba wannan lamari a gani wai menene yake ci mutuwa a ƙwarya dangance da zaman aure na ƴaƴanmu. Kun ga yara ba su iya ba girki, ba su da kalaman da za a yi mamaji, babu ladabi, babu biyayya. Ita wannan salula ita aka sa gaba, miji in ya zo ya sallama ana harka salula ba a ma daga kai a san wane ne ya shigo. Sai an bincika salula, sai labarin salula ya kare, sannan za a samu lokacin miji. Kuma yaranmu na yanzu tun mazansu tun matansu ba su da haƙuri. Shi kuma aka ce a zo a zamana yau a ji daɗi, gobe a sha madacci. To idan ba a gane ba da haka, zaman aure zai zama babban matsala.
Auren dole da aurar da yara ƙanana su ma wasu matsaloli ne na daban da ke hana aure ƙarko a wannan zamani, da matasa suka fi ra'ayin a ba su damar zaben aboki ko aboki ta zama da sunan aure. Kuma a lokacin da tunanin auren ya fara zuwa musu a kai a maimakon a tursasa, kamar yadda aka saba gani a ƙasashe masu tasowa irin su Niger, inda har yanzu ake ci gaba da ƙoƙarin fahimtar da uwaye illolin da ke tattare da wannan ɗabi'a. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Tuwa gaida Malam Sule. A mako mai zuwa, idan mai komi mai kowa ya nuna mana, za mu gayyaci masu ruwa da tsaki domin neman hanyar shawo kan wannan matsala. Kafin nan, a madadin wakilin namu Sule Mumuni Barma da ya ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin, da kuma Jumbe Hamza da ya daidaita sautin shirin alheri, ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.
Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya. Mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. Komi don su muke, ashe mu maza ba.
To da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai an manfa a taƙaice.
An ji cewa kwamitin majalisar wakilan Amurka mai binciken boron da aka je aka yi a ginin majalisar dokokin tarayyar kasar ta Capital a jiya Laraba ya buƙaci ya yi wani zaman amsa tambayoyi da kuma samun bayanai daga shugaban marasa rinjaye Kevin McCarthy. Hakan yana nufin kamar kwamitin yana karkata bincikensa zuwa babban aminin tsohon shugaban Trump a majalisar.
To masu sauraron mu, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, amma idan Allah ya kai mu anjima da hantsi, wato kenan ƙarfe 8 agogon Najeriya, Niger kamar da Chadi, wato kenan agogon Ghana ƙarfe 7, za mu kawo muku wani sabon shirin. Kafin mu yi sallama da ku, har yanzu sashen Hausa na muryar Amurka na miƙa ta'aziyyarsa da kuma bayyana alhininsa ga iyalai, ƴan uwa da kuma abokan tsohon shugaban sashen Hausa na muryar Amurka, marigayi Steve Lucas, wanda ya rasu shekaran jiya Talata a jihar Florida ta nan Amurka. Allah ya rahamshe shi, amin, ya kuma ba da dangana. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa, wacce ta taya ni gabatar da shirin, da Jumba Hamza wanda ya haɗa, sai kuma injiniyanmu na yanzu, wato Malam Zubair ɗan mutan Sudan, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam, sai anjima.